Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 16. Abinnin ya mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koji shi muna nan a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirin na hantsi, inda za ku ji cewa an yi wani taro a jamhuriyar Nijar domin nuna wa matasa hanyoyin dogaro da kai maimakon saka rayuwarsu cikin haɗarin ratsa hamada ko tsallaka teku da nufin zuwa nahiyar Turai. Sannan muna tafa da shirin ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ciki 'yan jam'iyyar Democrat jiya Talata saboda kaddamar da jerin bincike da suka yi a kansa da kuma gwamnatinsa. Yana bayyana hakan da wani babban lalube da zummar kalato laifi. Ya ce 'yan Democrat da ke majalisar wakilai waɗanda a ranar Litini suka buƙaci takardun bayanai daga kafofi 81 da suka hada da mutane da kuma kamfanoni masu nasaba da yakin neman zaben shekara ta 2016 da harkokin kasuwancinsa da kuma wa'adin tsawon shekaru biyu da ya yi a tabakinsa sun tabu. Ya ce an aika da wasiƙun neman bayanai ma mutanen da basu ji basu gani ba don kawai a tozarta su. A wani rubutu da ya yi ta kafar Twitter, Trump ya bayyana binciken da kwamitin majalisar wakilai kan shari'a da abin da ya kira wuce gona da iri mafi tsanani da aka taɓa yi a tarihin ƙasarmu. 'Yan Democrat na yin karan tsaye ga harkar shari'a kuma ba su son a yi wani aiki. Wani babban kwamandan sojojin Amurka a Turai ya ce Amurka na buƙatar ƙarin makaman yaƙi muddin tana so ta taka burki ma Rasha a Turai, inda take tafka takala har ma matsalar ke zarce Turan, da yake bayani ga kwamitin majalisar dattawa kan makaman yaƙi. Kwamandan sojin Amurka a Turai Janar Kutis Sikafroti ya kira Rasha barazana mafi girma ga kwanciyar hankalin Turai. Sannan ya bayar da shawara cewa Amurka ta dada yawan sojojinta a nahiyar ta Turai na dindindin da kuma na wucin gadi. Sikafroti ya ce ya damu sosai musamman ma kan rashin isassun bayanan sirri da kuma matakan sa ido kan abubuwan da ke gudana a Turai da kuma uwa uba dusashewar tasirin Amurka a bangaren tekunan yankin. Kimanin shekara guda bayan kaddamar da tsarin cinikayya a Afirka cikin walwala AFTA a takaice, batun sabon kasashe akalla 22 don fara aiwatar da shirin na tafiyar hawainiya. Kungiyar tarayyar Afirka na hankurin kafa wannan tsarin cinikayya cikin walwala a fadin nahiyar, inda ake da tattalin arziki mai karfin dalar Amurka triliyan 2.3 a matsayin hanyar sauƙaƙa jigilar kayan sayarwa da kuma sauran hidimomi da ma dai kai koman jama'a tsakanin ƙasashe 55 na kungiyar ta EU ko EU. Ta wajen ɗayanta tsarin cinikayya da kuma taƙaita shamakin kasuwanci irin haraji, kungiyar na fatan samar da ƙarin ayyukan yi da inganta rayuwa da kuma sauran damarmaki ga mutanen Afirka masu yawan biliyan 1.3 da zumar dai ganin ana damawa da Afirka. Jami'ai daga ƙasashe na Afirka 44 sun rattaba hannu kan jadawalin share fagen kafa wannan tsarin a ranar 21 ga watan Maris na shekarar 2018 a Kigali, babban birnin ƙasar Rwanda. To amma zuwa yanzu ƙasashe 19 ne kaɗai suka rattaba hannu a kai. To karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kotun kundin tsarin mulkin ƙasar Senegal ta ayyana shugaba Macky Sall a matsayin wanda ya ci zaɓe na ranar 24 ga watan jiya na Fabrairu. Kotun ta bayyana jiya Talata cewa Sall ya ci zaɓen da ƙuri'u 58 cikin 100 a martaninsa, bayan da kotun ta bayyana hukuncinta. Sal ya ce da manema labarai, wannan sake nuna yadda da aka yi man zai sa in tsuma in rabanya irin ayyukan da nake yi. Ya kun bayyana godiyarsa ga magoya bayansa a yayin da a ɗaya ɓangaren kuma yake kiran da haɗa kai tsakaninsa da masu adawa da shi, waɗanda suka nuna rashin yardarsu duk da cewa ba su ƙalubalanci ainihin sakamakon na farko ba, wanda ya nuna cewa Sal ɗin ne dai ya yi nasara. Hukumomi a Pakistan sun damƙe wasu mutane 44 da ake zargin 'yan bindiga ne, cikinsu har da wani ɗan uwan jagoran wata ƙungiya mai tsoron ra'ayi wadda ƙasar ta Indiya wato inda ke zargi da kai harin ƙunar baƙin wake da wata mota a yankin Kashmir mai rabuwar kawuna. Mummunan harin da aka kai gundumar Pulwana ranar 14 ga watan jiya na Fabrairu ya yi sanadin mutuwar jami'an tsaron Indiya wajen 40, al'amarin da ya kusa haddasa yaƙi tsakanin ƙasashen biyu masu makaman nukiliya saboda zargin cewa ƙungiyar Ja'ish e Muhammad da ke ƙasar Pakistan ce ta kai harin.
Ibrahim Kalma Sigarba ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mahukunta a jamhuriyar Niger sun shirya wani taro tare da haɗin gwiwar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bakin haure ta OIM a birnin Tawa domin nuna wa matasa ayyukan da za su iya runguma a ƙasar maimakon jefa rayuwarsu cikin haɗari ta hanyar ratsa hamada domin kaiwa ga ƙasashen Turai. Daga birnin Kwanni ga rahoton da Haruna Mamu Bako ya aiko mana.
Hukumomin jamhuriyar Niger ne da gudunmuwar kungiyar nan ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bakin haure cewa da OIM, Organisation Internationale de la Migration, suka shirya wata ganawar faɗakar da matasa a birnin Tawa tare da baje musu kolin ire-iren ayyukan da suke iya runguma a cikin ƙasar ta jamhuriyar Niger, ɗauko daga ayyukan hannu da na noma na rani ko na damana domin fitar da tunanin zuwa ƙasashen Turai. Abinda ke janyo hasarar rayuka a cikin Sahara da teku. Director Father Minister da ke kula da sawarwa matasan ƙasar ayyuka shine yayi jawabin soma wannan taro. Wannan taron na bada damar bunƙasa ayyuka ga masu manufar girka masana'antu tare da saka musu ra'ayin ƙara ƙaimi akan girka nasu ayyukan yi, haka ma a zaburar da matasa domin farfaɗowa da nasu ayyukan yi tare da faɗakar da su game da ayyukan da ake iya yi a cikin wannan ƙasar. Kun ga wannan taron ba ƙaramin muhimmanci gare sa ba ga gwamnatin wannan ƙasar. Gwamnan jihar Tawa cewa da Malam Musa Abdurrahman shi ma lokacin da ya nasa jawabi ya nuna muhimmancin wannan ganawar ga matasan ƙasar. Wannan ku ganin cewa akwai damar samun ayyukan yin dogaro da kai a cikin ƙasar ta jamhuriyar Niger ba sai sun fita zuwa ƙasashen Turai ba. Shin yaya matasan suka ji da wannan taron? Ita ce tambayar da na yi wa waɗansu daga cikinsu.
Alhamdulillahi bisa ga wannan tsari da anka ɗauko, wannan tsarin yayi kyau domin gaskiya a kullun idan shugabanni ake so su rika tunani akan irin wannan abu, dan shi matashi idan har yana da abin da zai yi yau a gidan shi to ba zai hita wata kasa nemo wani abu ba. Da yake yanzu abin da ya zama daya rashin ayyuka ne shine yasa mutane suke hita waje, amma yau idan aka ce gwamnati ta samu ta hanyar za samun matasa aiki to insha Allah ina ganin cewa hitan matasa daga nan Niger su je wata kasa wata neman wani abu ta kasa to abin zai sauki, musamman ma a haka ma lalle abun yayi sauki bisa ga can horkoyin da ake hita.
Sunana Mustafa. Lalle dai kai wanga tsari da gwamnati ta yi bisa kan matasan mu dake hita wurin beda, saura na mutuwa cikin ruwa, saura na mutuwa cikin hamada, kuma alheri ne ga matasan mu, sannan kuma duk abin da an kawara ya zama koyo na aiki. Sai an yi hakuri, su waɗanda suka shiga sai sun yi hakuri, waɗanda aka sa ciki sai su yi hakuri, shi kuma gwamnati sai ta yi hakuri da bada goyon baya da tallafi da sauransu, sannan al'amarin shi dore.
Su dai hukumomin jamhuriyar Niger sun ja damar ganin sai wada hali yayi, amma za su ci gaba da tallafin abokanan hulɗarsu na Turai da dakatar da raɗaɗin kwararar bakin haure zuwa arewacin ƙasar. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako, bari mu baku da wannan waka domin mu ci gaba da shakatawa da ita. Madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata, kafin babban zaben shugaban kasar Najeriya da aka yi, shirin ciki da gaskiya ya kawo korafin da wasu ƴan uwan juna a kefa jahar Nasarawa suka yi. Na cewa an yi amfani da filinsu da suka gina gidaje biyu da wani shahararren gidan mai yayi don aikin sabunta manyan tankunan adana mai na ƙarƙashin ƙasa da suka goce daga mazaunansu. Mutanen biyu, Alhaji Haliru Sabo Kepi da Alhaji Ramalan, sun shaida wannan shiri cewa sun ba da aran filinsu da ke bayan gidan man a Kepi don a gyara tankunan, inda suka ce daga ƙarshe hakan ya kai ga an rushe ginin nasu an mayar da shi wajen zuba shara ba tare da biyan su wata diyya ba. Tun farko dai Halilu da Alhatu sun gina gidan nasu ne da ake takaddama akai da zammar bayar da shi haya, kuma a rika yin amfani da kudin hayar wajen biya wa marayu bukatunsu na yau da kullum. Duk da yake an kwashi lokaci da kuma tuntubar hukumomi da masu ruwa da tsaki don ganin an bi musu haƙinsu, babu wata nasara da mutanen biyu suka samu. A yau za mu ci gaba da kawo muku bahasin na Halilu da Alhatu.
Wannan abu yana ci gaba da tafiya, shi ciyama anguwa da ya shigo ya tausaya mana kwarai da gaske, muna mishi addu'a Allah ya saka mishi da alheri, domin ba mu sani ba ko shi ne kai mu shugaban malamai na jaha Nasarawa, to Ustaz Muhammad Sirat Alhaji Sabo, ciyama na wato Jubis National Headquarters Jos, ko shi ne kai mishi maganan ba mu sani ba. Mu dai ya kiraye mu, yaya muke tafiya tsakanin ku da Irano? Muka zauna muka warware mishi, yace to mu yi hakuri mu bar mishi maganan. Duk halin da ake ciki zai bi ya ga an sulhunta wannan magana, ya bi hanyoyin da ya bi har yi maganganu tsakanin shi da Irano. Irano ya nuna bai san wannan magana ba, ya yi alkawarin zai zo Kefi ya zo ya ga wannan abun da ya faru, ya kuma san me za a yi. Ana cikin tafiya haka, abu ya dauki dogon lokaci, sai aka kai matsayin da shi shugaban malamai ma ya kira shi baya daukan waya.
Yato ma'ana shi
Muhammad
Sirat Alhaji Sabo Kefi ya kira su
magana ta
waya da waya
kwarai da gaske
da shi Irano.
Kwarai da gaske sun yi magana waya da waya da shi Irano. So da tafiya yayi tafiya, ya ga shi nashi kokarin shi kankan shi ya tuki, saboda ya kai matsayin da shi bai da wani inda zai sake kuma forwarding magana, ya ce to ya kira mu, ya ce to wannan magana ya fi karfin shi saboda bai da wani abun da zai iya yi a yanzu. Daga nan muka tashi muka tafi wato NBS Nasarawa State, wato Nasarawa Broadcasting Service.
Yau na kefi amma?
Na Nasarawa State, wato MBS.
Ai, akwai MBS, akwai kefi, akwai a lafiya.
Amma mun tafi na lafiya ne. Domin mun tafi headquarter nasu ne na lafiya, saboda akwai wani program da suke yi na kunan kanwa. To anan su ma sun yi bakin gurgudu bukata bibiya ba, saboda akwai contact nasu anan za ku iya tuntuban su. Daga nan sai gaban shi na dada, wato AC kenan, Assistant Commissioner of Police. Mutumin nan Allah ya saka mishi da alheri, saboda ya tausaya mana ya kuma jinjina mu wannan irin bala'i
da ya faɗa mana commissioner
na jihar Nasarawa, saboda ya taimaka mana kuma ya tsaya ya saurare mu, wanda har sai da shi ya kira shi general manager ne, shi Alhaji Irano Muhammad Suleiman, ya kira shi suka kuma sa rana, muka zo da mu da shi gaba ɗaya muka zauna a ofishin shi, ya kuma nuna mishi ya je ya kira waɗannan contractors da suka ba su aiki suka kosin wannan damage, saboda a ga an sulhunta wato wannan magana. Tunda muka bar wurin har kaman yau da muka zo nan Bosa America din nan, ina mai tabbatar maka ranka daɗe, Muhammad Suleiman bai saurare mu ba, bai kira mu mu zo mu yi zama da waɗannan mutane ba. To mu ba mu da ƙarfi, kirari da suke na mu tafi kotu ba mu da ƙarfin da za mu shara da Irano, amma mu mun san Allah shi ne mai ƙarfi. Mun kawo wannan magana ne nan saboda Allah zai sa wasu bayan Allah su tausaya mana.
Ba mu labari yanzu yadda wannan filin naku yake, tankunan nan na daɗin nan da aka ajiye suna ci gaba da zama a wurin?
A'a, sun kwashe waɗannan tankunan. Tankunan ba sa ci gaba da zama a wurin, sai dai kawai shara ne sukan turowa da shi daga gidan man su zo suna zubawa a wurin. Sun maida wurin kaman dumping ground, wato wurin zub da shara.
Wace shara ce take iya fitowa daga gidan mai kuma?
To akwai sharan ɗan kayan ceci da sauransu wanda ake ci a nan gidan man, da masu lemu, masu ayaba, da wani abubuwa haka, da masu rake da waye-waye, in aka kalata aka tattara sa zuwa sake zuba cikin wannan fili.
Kuma ku ba ku ci gaba da yin wani aiki a wannan wajen, ba ku ne shiru tukuna?
To ran kai daɗe, aikin da muka yi kenan, muna jiran mu sa kwano, suka rusa shi gaba ɗaya, kuma muna nan muna bin wato hakkin mu tsakanin mu da su.
Alhaji Aliru, faɗa mana daga fara wannan aikin naku zuwa matsayin na linta da ya kai, ba ka yi kesu na uku ka kashe?
Mun kashe kuɗi a wannan aiki zai kai miliyan biyar. Saboda abin da ya rage ma tutu bedroom guda biyu, abin da ya rage musu kawai shi ne kwano.
Me kuke so ku ga cewa an yi yanzu, saboda ku gamsu cewa an muku adalci a wannan korafi da kuka yi?
To mu abin da muka zo nan muna neman adalci ne. Abin da muke nema shi ne muna son a tsaya a bi mana wato wannan hakkin. A kira shi A Irano, a kira Muhammad Suleiman da duka waɗannan mutanen da suka yi ƙoƙari a kan wannan al'amari da abin ya shafa. Saboda wannan abin ya ɗauki matakai daban-daban. Domin shi ma na dada ya yi iya ƙoƙarin da zai iya yi. A tunanin shi maganan ba zai kawo har yanzu ba gama maganan ba. Shi yasa muka zo muka rugo muka zo nan wurin. Saboda mu ƙarfinmu ya ƙare. Ba mu da wani ƙarfin da mu za mu iya shari'a da wannan mutumin shi A Irano.
Ma kai ka taɓa ganinsa?
Ni ban taɓa ganin shi ba.
Kana jin ya taɓa zuwa wannan gidan ma?
Ya taɓa zuwa wannan gidan man, saboda lokacin da kwamishinan 'yan sanda na jihar Nasarawa ya kira shi akan maganan, akan cewa ga ƙorafi da waɗansu suka zo da shi maƙotan shi a kefe, ya taso ya zo wannan gidan man. Saboda manajan shi ya tabbatar mana da cewa ya taso ya zo wurin, ya ga wannan gidan man, ya ga wannan kuma barna da aka yi mana.
To su waɗannan lauyoyin naku da kuka yi wata yarjejeniya da su na biyan kuɗi ne ko 300,000 na haya, shin hayan nan abun ya ƙare zuwa yanzu?
Hayan ya riga ya ƙare, na ma'ana tankuna ne. Hayan ya riga ya ƙare, sun riga sun kwashe tankunan su a wannan wurin. Sai dai maganan gini mudai da suka rusa shi ne muke kai da su.
Yanzu Dalatu, kai ne babba, kai ne ba yayan Alhaji Aliru. Gabatar mana cikakken sunanka da kanka.
Sunana Dalhatu Abdullahi, ni ne babba a cikin zuri'a wanda aka tambaye ni, na kuma tambayi kannena suka bani dama a balwa A Irano Aron fili.
Amma faɗa min ina suka samu lambar ka suka yi ma wannan roƙo, waye ne kuma ka yi magana da shi a asali?
Wanda ni magana da shi sunan shi Ishaq Nagoma, shi ɗan kefi ne a wannan lokacin, shi ne manajan A Irano. Ni ɗan kefi ne, yanda ya samu lamba na a dukkan garinmu ɗaya.
Amma shi yana nan yanzu, shi Ishaq Nagoma?
yana nan amma baya aiki da AIRN. Hamsan me yasa ba?
Ba mamaki wannan rashin, ba za ka danganta rashin aikinsa da AIRN ne ya jawo abun har ya kai haka ba tare da an biya ku haƙinku ba.
A'a, ban sani ba.
Kana magana da shi ka tuntube shi, Ishaq Katina cewa da dadewa mun ga abun da muka yi, abu kuma ya zo juya ya zama wani abu daban.
Gaskiya ban tuntube shi ba. Dan tanda baya wurin a matsayin shi na manager. The next manager da yazo mun je mun same shi kuma ya mana alƙawari zai kai magana mu har Kano wani lokaci, kuma har ya dawo ya faɗa mana cewa ya kai magana mu har Kano za a zo a yi mana aikin. Ni akwai wani lokacin da suka kira ni ma akan turo kanne na an fara aiki, amma mun je ba haka ba.
Akwai wani ne da masu hannu da shi ne ke kai ba, ba wai ma ina magana wannan magana da ta faru ko ina kawowa laifin wani bane. Idan kana makwabtaka da mai kuɗi musamman a yankin arewacin Najeriya in kai talaka ne, ƙarshe zai nemi ko yayi gidan sama da yafi naka kana can ƙasa. Yana hango cikin gidanka sai ka sayar masa gidanka koma bayan gari. Idan aka nemi ku sai da wannan filin naku domin a fada da gidan mai ko kuma a yi wajen ajiye tsoffin tankuna ko ana zuba shara, za ku amince?
Ba za mu amince ba. Shi ya zo ya same mu a wannan wurin inda muna da wannan tunanin da tun kafin ya fara aiki da mun bashi wannan wurin.
A mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za mu kawo muku hirar da muka yi da mai unguwar wannan unguwa da gidan man da kuma gidan marayun suke, domin jin abin da zai faɗa kan wannan batu. Yanzu amadadin Nasiru Adamu Ali Kaya, ni Sarfi Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya.
Kuma da yanzu kuma ga sharhin jaridin ƙasar Kamaru.
Za mu fara sharhin jaridun namu ne da jaridar Independent, anda babban labarinta yake nuni da cewar har yanzu dai rikicin 'yan awarin ƙasar jamhuriyar Kamaru wankin hula yana neman ya kai gwamnatin ƙasar har izuwa dare. Jaridar Kalara kuma ta labarta mana cewar shugabannin ƙananan hukumomi guda biyu, Inyong da kuma Ekeli, yanzu dai sun gurfana a gaban kotun nan na TCS waɗanda suke hukunta masu rudi ciki akan kuɗin gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Ana tuhumar ne da kwashe kudin kananan hukumomin nasu. Sai kuma jaridar Cameroon Info anda ita kuma ta rawaito mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta zuba miliyar 33 na sefar kasar domin yiwa waɗansu manyan hanyoyi na motoci kwaskwarima. Jaridar Mutation kuma ta gulmata mana cewar hamshakin ɗan kasuwan nan na kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Foso Victor ya ce a 'yan kwanakin nan sau hudu kenan yana tsallaka rijiya ta baya anda ake yiwa rayuwa sa barazana, a yayin da yake fadawa al'umman bangaren su cewar lokaci bai yi ba wanda dan wannan bangaren zai dauki ragamar mulkin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridan Le Metayo anda ita ma ta yi sara tana duba bakin gatarinta cewar Mr. Foso Victor ya cewa 'yan bangaren su da su yi kokari na bin doka da oda kar su kawo bambanci ko wariya a kasar ta jamhuriyar Kamaru. Jaridan Le Point kuma ta ce sabon ministan tsare-tsare da gina hanyoyin kasar jamhuriyar Kamaru Bondo Ayolo yana neman fallasa tsohon ministan Genu Jumesi kan gina waɗansu hanyoyi wanda ya tashi daga garin Baluwa zuwa garin Akan har zuwa Kirbi, anda ake ganin tsohon ministan ya yi dotake akan waɗansu makudan kuɗaɗe na gina waɗannan hanyoyin. Sai kuma jaridan Diapason anda ita ma cewa ta yi ko wane ne zai tallafa wa ƙungiyoyin mata na kasar jamhuriyar Kamaru a yayin da suke kokari na ganin cewa za su gudanar da bikin ranar na 8 ga watan Maris 2019 nan domin suna samun kalubale wajen gudanar da harkokinsu na wannan ranar. Sai kuma jaridar L'Issoir anda ita kuma ta gulmata mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru da gwamnatin Vietnam sun yi kokari sun rantaba hannu akan waɗansu yarjejeniya kan hanyoyin sadarwa a kasar ta Kamaru. Sai kuma jaridan Objective anda ita ma cewa ta yi ministan cikin gida na kasar ta Kamaru Atanga ya ce ce yana bukatun jami'an tsaron kasar da su yi kokari. Na ganin sun gaggauta maido doka da oda da kuma zaman lafiya a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru. Jaridar Economy kuma ta hango mana cewar jiragen sama mallakan gwamnatin kasar ta Kamaru wanda kamfanin Kamerko yake jagoranta yanzu dai jirage hudu ne suke zaman dirhin anda ake ganin tattun suke zaman disha anda ake ganin cewa ba su da lafiya kuma an ki a musu wani gyara na kuzo mu gani. Zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar The Guardians anda ta wallafa mana a farkon shafin ta cewar madugun yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru Sisiko Ayuk Tabe yana ta rubuta wasika kan irin yanda ake kakaba masa ukuba a cikin girin yarin da yake garkame a birnin Yaounde. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum sai na san mare Amurka. Sunana Magari suka ba zai da garki local government Jigawa State. Allah yana kira da ƴan uwana matasa na jihar Jigawa da na garki local government gaba daya da mazaban mutuntu da matasan mu ne cikin garin Zaida a kwatin Zaida dan Allah. Babban gona ya kamata yanda suka yi da'a suka nuna tsanci a lokacin gaban kasa ba fada ba tayin hankali ba lage-lage. Ina kira su dan Allah su sake maimaitawa a zauna lafiya su yi zaɓe lafiya a kwatin Zaidawa ba na so rigima dan Allah ni suna na Magaji suka ba zai da garki local government a tsaya lafiya.
Assalamu alaikum sakin Hausa BOE suna na Alhaji Umar Dangara kire da Preto Ministry of Education Nigeria. Don Allah da girma Allah BOE ku yi suwa min sako na ga ƴan Nigeria musulmi da Kirista ku koma ma Allah mai aiki da abin da littafin mu sun karanta da mu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya bukatar zalunci, ba ya bukatar haramu, ba ya bukatar sata. Annabi Isa alaihi salam ba ya bukatar sata, ba ya bukatar zalunci. Sai sun haka ce dukiyoyin mutane sun haka kai kasashen waje. Don Allah su mesuwa.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Yusuf Bazita mai leda Gwalalo a jihar Bauchi. To yanzu gashi nan mun taho sauran mu zaben gwamnoni da yan majalisa. To ya kamata ne har tara mu tsaya ba mu duba wanda ya kamata mu zaba. Demokuraɗiyyar nan koya muke amma ya kamata a ce yanzu faha mun laifin.
Assalamu alaikum mare Amurka daga Alhaji Maliru ɗan uwa mai Allah na garin Jega. Shawara ga Muhammadu Buhari shi samari watsan rarara Sanders Labu da Babar Tinubu. To Babar Tinubu ya ce amana ta an kabaka tun daga kai har ga kawa, don haka ka dubi Najeriya tun daga hukuncin karshenta har majalisa. Kada ka koma yi mana ganganci na cewa kai ba ruwanka da sa baki, don haka ka sa baki majalisar dattijai, ka sa baki majalisar wakilai, ka sa baki duk inda ya cancanta ka sa baki a tsaye da mutumin arziki Najeriya ta ci gaba.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaicen, shugaban Amurka Donald Trump ya ciciki 'yan jam'iyyar Democrat jiya Talata saboda kaddamar da jerin binciken da suka yi a kansa da kuma gwamnatinsa yana mai bayyana hakan da wani babban lalube da zumar kalato laifi. Kimanin shekara guda bayan kaddamar da tsarin cinikayya a Afirka cikin walwala AFTA a takaice, batun samun kasashe akalla 22 don fara aiwatar da shirin na tafiyar hawainiya.
To madalla masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin namu, sai kuma cin anjima za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani shirin idan Allah ya kai mu. Kafin nan bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalai da abokan arzikin Malam Umaru na unguwar Lanham da ke jihar Maryland a nan Amurka, wanda Allah ya warasuwa a jiya Talata bayan fama da rashin lafiya na wani tsawon lokaci. Za a yi jana'izar sa anjima da azahar a masallacin PJM idan Allah ya kai mu. Da fatan Allah ya gafarta masa, amin. Za mu dadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da Solomon Abu da ya haɗa mana shirin, sai kuma injinin mu Dara Smith. Muhammad Dalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.